Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a gidan rediyon BOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalal FM. A kasar Ghana ana iya kama mu Alpha Radio Kumasi sai kuma ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan boahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkanmu da warhaka Muhammad Hafiz Baballe ne daga birnin Washington DC tare da abokin aiki na Mahmud Lalu da sauran abokanan aiki muke gabatar muku da shirin yau Lahadi 23 ga watan Yuni na shekarar 2019 kafin ku ji abin da muke tafa da shi Mahmud ba mukanin labarai
to Hafiz shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai dage ranar da aka tsara hukumar shige da ficen kasar za ta fara mayar da bakin haure zuwa kasashen su wato kasashen su A yau Lahadi kafin yada labaran kasar Koreya ta Arewa ta rawaito cewa shugaba Trump ya aika wa da takwarar aikinsa na Koreya ta Arewa wata wasika za a ji abin da wasikar ta kunsa sannan an kashe shugaban rundunar dakarun kasar Habasha
kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa masu ruwa da tsaki a Najeriya sun fara tofa albarkacin bakinsu kan shirye-shiryen hana bara da gwamnatin kasar take shirin yi muna tafa da karin bayani haka kuma za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar hukumar kula da tsare-tsaren babban taron da kungiyar shugabannin kasashen Afirka ta AU za ta yi ta ce ta shirya sannan kuma muna tafa da shirin idan kwaya ta narke fa amma kafin waɗannan duka ga Mahmud da cikakkun labaran duniya
to jama'a assalamu alaikum a wani lamari da yazo a bazata shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai dage ranar da aka tsara hukumar shige da ficen kasar za ta fara mayar da bakin haure zuwa kasashen su da wasu ƴan makonni a maimakon a yau Lahadi shugaba Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter a jiya Asabar cewa bayan da ƴan Democrat suka buƙaci dakatar da aikin ya jinkirta shirin mai da bakin hauren da suka shiga kasar ba bisa ka'ida ba zuwa nan da makonni biyu domin ko za a samu kofar da ƴan Democrat da ƴan Republican za su cimma matsaya kan matsalar kwararar bakin haure da ke neman mafaka a kan iyakar kasar da ke kudanci sanar da shirin kama bakin hauren ya sa shugabannin Democrat sun harzuka a mafi yawancin manyan biranen kasar waɗanda suka yi ta'alla wade da matakin inda har suka fara yunkurin ganin yadda za su taimaka wa bakin hauren a daren Juma'a da ta gabata shugabar majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi ta gana da shugaba Trump inda ta nemi da a jinkirta shirin kamar yadda kamfanin dalancin labarai na Associated Press ya rawaito wata majiya wacce ta nemi a sake sunanta a yau Lahadi kafin yada labaran kasar Koreya ta Arewa ta rawaito cewa shugaba Trump ya aika wa da takwarar aikinsa na Koreya ta Arewa wata wasika kuma yana nazari kan abin da wasikar ta kunsa kamfanin dalancin labaran kasar ta Koreya ta Arewa ya wallafa wani hoto wanda ya nuna shugaba Kim cikin wani yanayi na zurfin tunani yana rike da wasikar wacce ga dukkan alamu ke dauke da hatimin fadar White House rawatan dai ya kuma rawaito Kim yana yaba abin da ke kunshi a wasikar wanda ya kwatanta a matsayin abu mai matukar kyau sai dai rahoton bai yi wani karin haske kan takamaiman abin da ke cikin wasikar ba a farkon watanin ne shi ma shugaba Trump ya bayyana cewa ya samu wata wasika da ta dadada mai rai wacce ke kunshe da kalamai masu dadi kodayake an samu cikas a tattaunawar da bangarorin biyu suka yi a birnin Hanoi da ke Vietnam dangane da batun nukiliya amma duk da haka shugabannin biyu sun ci gaba da musayar wasiku da hotuna a tsakaninsu inda har ma sukan bayyana cewa suna da kyakkyawar dangantaka a tsakaninsu to a dai bangaren kuma a yau Lahadi Amurka ta gargadi Iran inda ta ce kada ta dauki dakatar da harin da shugaba Trump ya bada umarnin a yi a matsayin ragwanci Amurka dai ta shirya kai harin martani akan Iran bayan da ta kakkabo wani jirgin Amurka mara matuki a kusa da mashigin Hormuz yayin wata ziyarar da ya kai a birnin Kudus gabanin ya gana da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu mai bayar da shawara kan harkokin tsaron Amurka John Bolton ya ce kada ita Iran din ko wata kasa da ke yi wa Amurka kallon hadarin kaji su dauka rashin zuciya ne yasa Amurka bata mai da martani ba domin ta yi amfani ne da sanin ya kamata gargadin da Bolton yayi na zuwa ne sau'i bayan da shugaba Trump ba tare da bada wani cikakken bayani ba yace zai kara wasu sabbin takunkumi akan Iran a ranar Litinin a ranar Asabar ɗaya da ta gabata Trump ya bayyana hakan a shafinsa na Twitter inda ya jaddada cewa babu yadda za a yi Iran ta mallaki nukiliya. Yana mai cewa za a cire mata takunkuman da aka kakaba mata muddin ta yi abin da ya kamata. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'ai a Ethiopia sun ce mai tsaron lafiyar shugaban rundunar dakarun ƙasa na ƙasar ta Habasha ya harbe shi har lahira. Sau'i bayan da jami'ai suka ce an yi yunkurin juyin mulki a jihar Amhara. Mai magana da yawun Firayim Ministan Habasha Abiy Ahmed ta ce an kashe shugaban dakarun Chief Sarah McConnell da wani janar mai ritaya a wasu hare-hare da aka kai a gidan sayar.
Yeah, Ethiopia has a fine gadai.
Prime Minister ƙasar ta Ethiopia kenan Abiy Ahmed yake cewa al'ummar ƙasar nan ba ta buƙatar gwamnatin da ke danna haƙoƙin mutane da yin kisa. Cikin shekarun da suka gabata mutanen Ethiopia sun nuna cewa ba sa son gwamnati mai mulkin kama karya. Mai magana da yawun Prime Minister a jiya Asabar ta ce wani gungun masu kisa ya kutsa kai cikin wani taro da ake a babban birnin Amhara. Inda ya kashe shugaban yankin Ambashu McConnell da wani mai ba shi shawara. Kafafen yaɗa labaran ƙasar sun rawaito cewa shugaban jami'an tsaron jihar ta Amhara, Janar Asam News Igini, shi jagoranci yunkurin na juyin mulki. Bayanai sun yi nuni da cewa tuni an kama mai tsaron lafiyar da ya kashe shugaban dakarun ƙasar, amma har yanzu ba a ga Janar Amsani ba. Prime Minister Libya da ƙasashen duniya suka amince da gwamnatinsa ya ki amincewa da tayin da abokin hamayyarsa ya masa na a hawo teburin tattaunawa. Prime Minister Fayez Al-Sarraj ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa ba zai hau teburin tattaunawa ba da wanda a baya ya nuna cewa ba zai zama abokin tafiya wajen ciyar da ƙasar gaba ba. Dakarun da ke goyon bayan Al-Sarraj da na General Khalifa Haftar sun jima suna fafatawa a wajen birnin Tripoli, inda dukkansu ke neman karɓe ikon birnin, lamarin da ya sa dubban fararen hula suka tsere daga gidajensu domin tsira da ransu. Faɗan da ake yi na ƙoƙarin karɓe ikon mulkin ƙasar da kuma arzikin man na Libya ya baiwa mayakan sa kai da masu ikirarin jihadi na ƙungiyar IS damar samun gindin zama a ƙasar ta Libya.
Hamid Lalo kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotanninmu. A Najeriya, tun bayan da gwamnatin kasar ta sanar da aniyar shirye-shiryen da take shirin yi na hana yin bara, musamman ma a arewacin kasar da lamarin ya fi kamari, jama'a suka fara cece-kuce dangane da wannan batu na tuntuɓi ɗaya daga cikin masu ruwa da tsaki, wato Dr. Bashir Aliyu Umar, limamin masallacin Al-Furqan da ke jihar Kano a Najeriya. Ko yaya suke kallon wannan shiri da gwamnati take so ta yi na hana bara?
Muna ganin wajibin hukuma ne dama ya zamanto da abin da zai kawo jin daɗin jama'a da kulawa da su, da kulawa da inganta rayuwarsu, da kulawa da iliminsu, musamman ƙananan yara. Wannan wajibi ne. Saboda haka idan gwamnatin tarayya tana da wannan manufa, to muna ba ta goyon baya. To sai dai babban abin yadda za a fitar da tsarin ne, yadda zai dace da abin da zai sanya a samu maslaha.
Dama ta ce za ta tuntuɓi waɗanda abin ya shafa kai tsaye, wato malamai kenan, ta ga ta inda za a bulluto. Wace irin shawara za ku ba wa gwamnati idan ta tunkare ku da wannan?
To, sanin cewa wannan al'amari ne wanda yake tafi cikin tarihin ƙasar nan, duk da yake yanzu da aka samu canje-canje da gwamnatoci na siyasa, abin da irin taɓarɓarewar tsarin ilimi a cikin al'umma da taɓarɓarewar tsarin kula da jama'a da lafiyarsu tun da aka fara a cikin shekarun nan da ba su daɗe ba a cikin mulkin farar hula, ya daɗa ƙara sanya abin ya lalace. To akwai ƙoƙari da aka yi daban-daban a gwamnatoci daban-daban a cikin ƙasar nan, da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu na malamai da ƙwararru, wanda ba zai yiwu ba ya zamanto kan cewa kawai ra'ayin waɗansu ɗaiɗaiku ya wadatar. Dole ne a tattaro waɗannan bayanai. Haka zalika akwai ƙungiya mai zaman kanta mai ba da shawara da jihohin Arewa a wadda take a Kaduna, suma suna da firasa, suna da bincike da suka yi da shawarwari wanda suka fara kwararru a kai taro. To waɗannan abubuwan gaskiya su ya kamata a tattaro, a kamo abin da aka yi, abin a haɗa dukkan kyawawan shawarwari na waɗannan da aka yi a kaddamar gwamnatin tarayya ta aiwatar.
To wace
wajaba kenan, don gaskiya ba abu ne wanda yake yau aka fara shi, an fara wannan abin ba tun yanzu ba. Sai tun lokacin Sardauna akwai kamar yadda murshidin Najeriya yake faɗa da kasashen galadanci, akwai irin waɗannan abubuwan da aka yi tun a lokacin. Saboda haka a tattaro irin waɗannan shawarwari ita gwamnatin tarayya ta sa a tsamo mata, a haɗa mata, a ba su in yaso ta yadda ta aiwatar da su.
Sai wani kira za ka yi wa su iyaye waɗanda yawanci su ne suke kawo 'ya'yan nasu wannan karatun, wani irin kira za ka yi gare su?
Sai wato dole a iyaye wajibi ne san haƙƙin shari'a, haƙƙin da shari'a ta kura musu akan 'ya'yansu. Haƙƙin yana daga cikin haƙƙin yaro a cikin shari'a, haƙƙi wajibi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ishi mutum laifi a wajen Allah ya tozarta wanda Allah ya dora masa nauyin kula da shi, wanda daga ciki akwai yara. To daga cikin kula da yara, cinsu da shayarwarsu da makwancinsu da iliminsu haƙƙin uba ne. Wannan haƙƙi ne wajibi a kan uba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yaro zai ce ma uwansa ka ciyar da ni, ya zuwa gaba za ka tura ni in baka ciyar da ni ka kula da ni ba. To saboda haka wajibin iyaye ne kan tsaya da abin da za su yi su ma yaran su gata, su ciyar da su, su shayar da su, su san makwancinsu, sannan kuma su kula da sha'anin iliminsu. Don haka abin da duk gwamnati za ta yi, wannan tsari ne da taimako ne da tallafi ne ga iyaye ya kamata, haka ya kamata mu ɗauke shi. Asalin abin mushkilar ta taso ne yayin da iyaye suka tozarta wajibinsu. Mutum yana ganin in ya tura yaro wajen malami ya je ya karatu ba tare da kula da ɗaukar nauyinsa ba, wannan ya sauke nauyin da Allah ya dora masa, ko kaɗan bai sauke nauyin da Allah ya dora masa ba. Haka zalika shi ma malami da zai je ya ɗauko yara bayan ba shi da halin da zai ciyar da shi. Kamar wannan a lokacin da na yi tafsiri a bara, na yi bayani a kisar Annabi Musa da Ashabi, ya nuna kan cewar ba bai halatta malami ya ɗauki nauyin wanda zai koya ma ba, ya tsale shi ya tozarta ba tare da ya kula da cinsa da shansa ba, kamar yadda ya zuwa kisar Annabi Musa da Annabi Alfar.
Dr. Bashir Aliyu Umar kenan, limamin masallacin Alfurkan da ke Kano. To daga batun shirin hana yin bara a Najeriya, bari mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda hukumar kula da tsare-tsaren babban taron da kungiyar shugabannin ƙasashen Afirka ta AU za ta yi, wanda jamhuriyar Nijar za ta karɓi baƙuncinsa a farkon watan Yuli da ke tafi, ta tabbatar da kammala galibin muhimman shirye-shiryen da za su gudana a wannan taro cikin kyakkyawan yanayi, yayin da a nasu ɓangaren 'yan ƙasar ke murnar ganin wannan lokaci da suke ganin zai ƙara wa jamhuriyar Nijar kima idan duniya. Ga rahoton da Sula Muminu Barma ya aiko mana daga Yamai.
Wannan shine karon farko da jamhuriyar Nijar ke karɓar baƙuncin babban taron ƙungiyar AU wanda ke tattara shugabannin ƙasashe da na gwamnatocin Afirka a kowace shekara, da nufin tantauna muhimman batutuwan da suka shafi tafiyar wannan nafiya daidai da tsarin siyasar duniya. A yayin da ya rage kwanaki 10 kafin soma wannan taro, tuni ƙasashe kimanin 40 suka ba da tabbacin za su hallara, in ji shugaban hukumar Agence UEA Niger 2019 mai kula da tsare-tsaren wannan taro, Minista Saidil Mokhtar Mohammed.
Wani Prime Minister, wani Vice President, mataimakin shugaban ƙasa zuwa koko wani minista za su zuwa. Me mu ligon da muke matama a wajen shugaban ƙasa washe 40 muke tama Allah da zuwa wannan taron. Basu wannan taron, taro ne wanda ya kamata wannan abin na buɗe hanyoyi na kasuwanci cikin Afirka shine za a yi. Kenan taro mai tarihi ne ga 'yan Afirka. Yana ta mahanin ba wanda zai bari a bar shi baya.
Dubban miliyan sefa ne gwamnatin Nijar ta zuba domin tanadin gine-gine da dukkan wasu abubuwan da za su ba da damar fita kunyar baki.
An yi sabon airport, an yi babban haya express mai shigowa daga airport har zuwa cikin gari, an yi gina otel har wajen guda uku, an gina villa na manyan mutane har wajen 40, an yi hanyoyi, an gyara wutanni, an gyara wurin convention center. Kuma mun san gine-gine ba su kaɗai ba, dole kuma sa an yi aiki da kamata a yi shi. Da haka wajen mutum 5,000 wanda an ka samu an ka ba su wani ƙarin ilimi wanda ake ce ma training cikin soji da 'yan protocol da 'yan communication dukkanin mutane an samu an yi musu are ilimi yanzu abin da ya muna sauraron yanzu ya za a yi kuma baki su zo a yi musu tarbo na kwarai
ɗan Niger a nasu bangare na ci gaba da murnar ganin wannan lokaci wanda a yayin sa hankalin duniya zai karkata wajen wannan ƙasa Kabiru Isa da Abdul Alhaji Idi jama'an kwafutuka ne
tunda mutane in sun zo su sayi wannan su sayi wanga kaga shi ma yana da amfani a birnin Yame a ƙasar Niger a fanni na diplomasiya ma sunan Niger din ya karu kuma Niger za ta yi amfani da wannan abubuwan to ka gani a takaice abin da za a iya rikewa a ribar da ƙasar Niger za ta ci
muna kira ga 'yan ƙasa duka gaba daya su hito su ba da goyon baya akan tarbin baki kuma da ladabi da biyayya da sa ido bisa ga akan harkar tsaro domin a ƙara wannan taro lahiya saboda tabbata yin wannan taro alheri ne ga ƙasarmu kuma alheri ne ga sauran ƙasashe waɗanda an makwabta
Niger na daga cikin ƙasashen da a baya-bayan nan ke fama da hare-haren ta'addanci sabili kenan na tambayi minista Saidin Mukhtar Muhammad shin wani mataki aka dauka don tabbatar da tsaro a yayin wannan haduwa
mun ka kwamiti na security yayin tsare-tsaren shi wannan tsare-tsaren da an kai shi an kai shi gaban African Union mun baza shi gaban dukkan ambassadors na African Union sun gama shi sun kalle-lalle yayi general mai kwar security na African Union shi da kan shi zo na yayi akwai shi presentation din ya ba su insurance duka lalle wanda an ka tsara shi in dai Allah ya sa an kai hudu an kai shi komi ba zai faruwa ba Allah da
a ranar 4 ga watan Yulin da ke tafe ne za a yi bikin bude wannan taro da zai kammala a ranar 8 ga wata Sule Umuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
gai da silamu mun barma yanzu kuma ga shirin mu na gaba
kan wewe da kwaya tun dauka gaire kan wewe da kwaya tun dauka gaire
masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na idan kwaya ta narke fa wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake jagoranta idan masu sauraro basu manta ba a makon da ya gabata General Muhammadu Buba Marwa mai murabus wanda shugaban Najeriya ya nada shi a matsayin shugaban wani kwamiti wanda zai ba da shawarwari akan yadda za a rage matsalar shan miyagun kwayoyi a kasar musamman ma matasa ya fara bayyana abubuwan da kwamitin ya gano tun bayan da ya fara aiki kusan watanni 6 da kaddamar da shi a cikin shirin namu na yau za ku ji karashin hirar da wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta yi da shi ta kuma ci gaba da tambayar sa kamar haka
kafin kai daga tambaya ta karshe na batun hukunci akwai wani shawara da za ku bayar wanda zai dauki iyali gaba ɗaya dungurungun saboda a rika fadakar da su iyali ina nufin da uba da uwa da kuma yara da za a rika fadakar da su a dunkule na cewa harkar zamantakewa yayi kaza domin magance wannan al'amari
ne na farko akwai advocacy fadakarwa ko sanarwa ta radio television da jaridu akwai su jingles din nan kenan da ake yi wannan yana cikin hanyoyin da za a bi sannan na biyu kowane community muka ce za a nada committee a community to su iyaye za a kasance suna ciki wanda za su fadakar da juna akwai su sarakunan mu na gargajiya har kasa zuwa su masu angwani da san su ma su da wanda za su taka sannan akwai makarantu da na islamiya din da na boko su ma duk wannan maganan saboda masoman kiwon wato gyara lamarin nan cikin gida ne fa iyaye da kansu da yaransu, amma ya hada daga iyaye ne za su koyi hankali mai kyau da tarbiya yanda muka ce. To cikin aikin committee dinmu za mu karfafa wannan, kuma abu ne da za su ci gaba da nanatawa cewa a koma tarbiyyar da yadda yara suke tsoro. Yanzu yaran har kashe iyayen suke yi, akwai inda muka shiga su iyayen, ina ganin ko Adama ne wasu jihohi dai, su iyayen suka ce ba su aikon bacci ba sai sun tabbata yaran sun yi bacci, saboda suna tsoro ko wani abu zai faru cikin dare, saboda yara yanzu kashe iyayen ma suke. To kaga irin wannan abun sai dai mu ci Allah ba dai, amma sauki na zuwa da dan Allah.
To tambaya ta karshe ranka dade, tana da nasaba da irin hukuncin da za a yi ma wanda aka kama da laifi na irin wannan, shekara nawa ne kuke ganin ya kamata a yi wa mutum? Akwai inda za a yi dauri in haka ne shekara nawa, ko akwai ma na rai da rai?
Akwai duka wannan, amma hukunci ya kasu biyu. Akwai hukuncin da ke kan mai sha, shi ma za a auna menene yake sha kuma nauyinta, wannan ya cikin nauyin kaman kilograms ko menene yake sha. Sannan kuma akwai masu sayarwa, akwai masu sayar da magunguna kwayoyi wanda ba su kamata ba, shi ma yana nashi hukunci. Akwai wanda suke da kaman patent medicine store, wannan shaguna din nan
chemist,
yawa to su chemist din da kansu dole su sami wato permit kaman license. Amma yanzu a kasan nan ina tabbatar miki akwai chemist sun fi million fa wanda ba su da license. Masu license 58,000 ne, amma wajen miliyan 1,100 ba su da license. To dole za a biyo bayan irin wannan. Kuma chemist din nan da ake kira patent medicine store bai kamata su sayar da abun da ya fi karfin ko su ko APC haka, ko wani panadol irin wannan, abun da ba likitan ne zai rubuta ba. Amma abun mamaki ba abun da ba su sayarwa, har ruwa suna bayarwa, wato drip suna ba da wasu abubuwa da ya kamata likitan ne zai sa hannu irin wannan abubuwan. To za mu sa cikin rahoton mu yadda za a maganta wannan, saboda babban matsala ne. Za ka je ka ga yaro karami, za ka je ka bukaci wani magani, shi kawai zai rubuta ya baka. To wani abu kuma shi ne za a gyara cikin dokan da zai fito kwanan nan, za a gyara menene wato qualification na wanda zai bude chemist din. A yanzu din doka kawai ya ce in ka iya karatu shi kenan fa, duk wanda ya karatu read and write, ka iya karatu da rubutu shi kenan, ba tsara ko primary kai ko baka yi primary ba, inda ka karatu da na turanci ba shi kenan, sai ka je ka bude. To amma yanzu dokan da zai fito zai gyara wannan lamarin sosai, wanda za su iya budewa dole za su samu ne qualification na musamman, saboda ya kasance sun sayar da abun da ya kamata a sayar, ba har kawai su yi ta sayar da abu da su masu talla, ka dauki kwano ka buga a kai da magani rana yana bugawa, ka ce kana sayar da ai cuta ne, ko ranan ma ya zai bata da. To duk wannan yana cikin dokan da zai fito yanzu.
Janar Muhammadu Buba Marwa mai Murabus kenan, shugaban wani kwamiti da zai ba da shawarwari akan yadda za a rage matsalar shan miyagun kwayoyi a Najeriya. Masu sauraro, a nan za mu dasa aya a wannan shirin, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakon namu General Muhammadu Buba Marwa Mai Murabus da kuma wakiliyar mu Madina Dauda da tayi hirar sai kuma Bansa Tufa da ya hada mana sauti kuma ya bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballa nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC to madalla har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan yana cewa karfe 11 na safe da minti 25 yanzu kuma sai wasiƙun masu sauraro da suka aika mana ta hanyar email sakon mu na farko ya fito ne daga Sani Muhammad Chindo unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchin tarayyar Najeriya inda yace salam biyo ne Hausa dan Allah ku bani dama ne Allah wadai da irin zaben kakakin majalisar dokokin jihar Bauchi da wasu tsuraren ƴan majalisu suka yi hakika yin hakan san bai dace ba ganin yadda aka tauye wa wasu haƙƙin su na ganin ba a bar su sun zabi abin da suke so ba da wannan nake kira ga bangarorin biyu da su hada kansu wajen ciyar da jihar gaba sai sako na gaba ya fito ne daga Abdul Muttalib Mande Magarya inda yace salam biyoye Hausa muna jinjina ga gwamnan jihar Zamfara Dr. Bello Matawallan Maradun akan kokarin sa na ganin ya shawo kan matsalar tsaro dake addabar jihar ya kamata mu ci gaba da yi masa addu'a Allah ya bashi damar kawo ƙarshen rashin tsaron da muke fama da shi amin Sai sakon Aminu Adamu Malam Maduri a jihar Jigawa yace Assalamu alaikum muryar Amurka hakika akwai bukatar gwamnatin tarayyar Najeriya ta maida hankali wajen yakar masu garkuwa da mutane da ƴan Boko Haram da ƴan bangar siyasa da kuma yakar talauci ta hanyar samar da aikin yi da abubuwan more rayuwa kafin ta fara batun dakatar da almajiranci to shi kuma ra'ayinsa kenan sai sakon Alhaji Umar Foreba Gashuwa yace Na muku fatan alheri biyoye Hausa. Allah ya kawo fahimtar juna a yakin cacar baka tsakanin kasar Amurka da Iran domin zaman lafiya yafi zama dan sarki. Sai sakon mu na gaba na hadin gwiwa ne da ya fito daga Sani mai lange-lange yawuri da Hamza Galadima birnin Kebbi da Aliyu Usman taka lafiya inda suka ce ba shakka dawo da koyar da darasin tarihi a makarantu da gwamnatin Najeriya ta yi abin ayaba ne. Karin yadda tarihi ya kasance tamkar dan jagora wajen zartar da shawarwari yau da kullum. Kafin mu kammala shirin ga Mahmud ya dawo da labarai amma a takaice.
A wani lamari da ya zo a bazata shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai dage ranar da aka tsara hukumar shige da ficen kasar za ta fara mai da bakin haure zuwa kasashensu da wasu 'yan makonni a maimakon a yau Lahadi. Shugaba Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter a jiya Asabar cewa bayan da 'yan Democrat suka buƙaci dakatar da aikin ya jinkirta shirin mai da bakin hauren da suka shiga kasar ba bisa ka'ida ba zuwa nan da makonni biyu domin ko za a samu kofar da 'yan Democrat da 'yan Republican za su cimma matsaya. Kan matsalar kwararar bakin haure da ke neman mafaka a kan iyakar kasar da ke kudanci. A yau Lahadi kafar yaɗa labaran kasar Koriya ta Arewa ta rawaito cewa shugaba Trump ya aika wa da takwarar aikinsa na Koriya ta Arewa ta wasiƙa kuma yana nazari kan abin da wasiƙar ta kunsa. Kamfanin dalancin labaran kasar ta Koriya ta Arewa ya wallafa wani hoto wanda ya nuna shugaba Kim cikin wani yanayi na zurfin tunani yana riƙe da wasiƙar wacce ga dukkan alamu ke ɗauke da hatimin fadar White House. Rotin da ya kuma ruwaito Kim yana yaba abin da ke kunshi a wasiƙar wanda ya kwatanta a matsayin abu mai matukar kyau. A dai bangaren kuma a yau Lahadi ne Amurka ta gargaɗi Iran ɗin inda ta ce kada ta ɗauki dakatar da harin da shugaba Trump ya bada umarnin a yi a matsayin ragwanci.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da Bonsa Tufa da ya hada mana shirin kuma ya bada umarni da kuma injiniyan mu na wannan lokaci Komin ni Muhammad Hafiz Baballa ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
24 heures sur 24, VO.